أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 13 ga wata na al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda haka kin ya dace wa nawa ga wata ne 11 ga wata na 8 miladiya ta 2022 a cikin wannan masallaci masjidu Aisha radiyallahu anha a cikin wannan anguwa ubangiji subhanahu wataala ya bada jagoranci wannan zai zamanto zama na hali game da karatun littafin 40 hadith ko al-40 nawawiyya na shehu malami al-imam an-nawawi Allah subhanahu wataala ya rahama gare shi ƴan uwa musulmi hakikatan abinda addini ya sani shine abinda ake cewa karatu addinin musulunci ya ja hankalin dukkan mutumin da zai yi intima'i zuwa gare shi wanda zai jinginu zuwa ga musulunci to ya zamanto daga cikin abinda ya ba muhimmanci ya zamanto a ce akwai karatu a ciki saboda wannan karatu da shine dan adam zai iya sanin yanda zai bauta wa Allah subhanahu wataala ala basiratin akan sani saboda dukkan abin da zaka yi da sunan bauta to dole ne ya zamanto ilimi ya riga yi aikin da za a aikata idan dai ana so a samu dacewa ana so a ci nasara dan haka ubangiji subhanahu wataala ya mana ishara akan haka kamar yadda al-imamu al-bukhari ya bude babi a cikin littafin shi yake cewa babi wanda yake magana akan ilimi kahin fada ko aiki wanda yake maka nuni akan cewa lalle wajibi ne mutum ya yi ilimi kamar yadda Allah ya ambata cewa fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani abu na farko kenan ka sani to wannan sanin nan wajibi ne akan dukkan mutum musulmi wanda shine abin da al-imam malami ahlid ya ishara a gare shi a farkon littafin shi muqaddima da yi yake cewa wajibi ne akan mutumin da ya balaga ya san abin da zai gyara mishi farillar shi na tilas ma yuslihu bihi farda ainihi sai ce ka ahkamis salati da kaza da kaza da kaza dole ne mutum ya karatun da zai gyara mishi farillar shi na tilas tunda abubuwa ne wanda duk yanda kai ka kawo to kai ne zaka ma kanka da kanka wani ba zai wakilce ka ba kaga wani ba zai wakilce ka wajen yin sallah ba kamar yadda wani ba zai wakilce ka wajen yin azumi ba kamar da wani ba zai wakilce ka wajen dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta ba wani ba zai wakilce ka ba a cikin ayyuka da dama na ibada ga sunan burjik to kaga wajibi ne a gare ka ka tashi kai karatu wanda yake na addini dan haka yin karatun addini wajibi ne akan mutum musulmi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa talabul ilm faridatun ala kulli muslim neman ilimi na addini farillan tilas ne akan dukkan musulmi namiji ko mace wajibi ne kenan mutum ya nemi abin da yake ilimi wannan shine abin da zai haska maka ka bauta wa Allah subhanahu wataala bautar da Allah subhanahu wataala zai amshe ta saboda abu ne sananne cewa ita bauta ba ta samun karbuwa a wajen Allah dole sai ta cika sharadi guda biyu sharadi na farko a idan Allah sharadi na biyu a yi shi a samu mutaba'a al-mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto za ka yi aikin amma kuma a kan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga bayan da zai ka gane ya za ka dayanta Allah bayan da zai ka gane ya manzo Allah ya bauta wa Allah dole sai in ka yi karatu dan haka raya wurare da karatu da makaranta da karantar da al'umma fadakar da su jan hankalinsu wannan shine rayuwar al'umma duk lokacin da ya zamanto al'umma ta zamna kamas ba karatun makaranta ba karatun masallaci ba wane ne to shine abin da zai kai zuwa ga rigingimu da hayaniya da kaza da kaza da sauran ayyukan abubuwan da suke faruwa. Wannan littafi da zamu karanta littafi ne na al-Imam an-Nawawi, Allah ya rahama a gare shi, littafi ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda malamai suke cewa yu'addu min abrazil kutub. Ana lissafa wannan littafin a cikin cewa littatawainun suke masu girma, duk da cewa abin da ke cikin shi ba da yawa bane ba, amma kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wa abin albarka saboda ya kunshi hukumce-hukumce na shari'a, sannan kuma wani taska ne na alqawaidul islam, na abin da ya shafi ka'idodi na addinin musulunci, sannan kuma wani burasul lil fiqhil islami, sannan kuma kaman wani mataci ne na abin da ya shafi fiqh wanda take ta addinin musulunci. Al-Imam an-Nawawi da yawa daga cikin malamai sun riga shi wajen wallafa littafin da yake kunshe da hadisi 40, amma kuma babu wani littafin da Allah ya rubuta ma karbuwa sama da shi wanda Imam an-Nawawi ya rubuta. Imam an-Nawawi ana kiran shi da suna Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husayn bin Muhammad bin Jumu'a bin Hizam an-Nawawi. Nawawi sunan garin su ne, wannan shine dangane da Imam an-Nawawi yake da. Sannan Imam an-Nawawi an aihe shi a cikin wata na al-Muharram, kenan kamar irin wannan wata na harko a cikin jerin gwanan watannin addinin musulunci. An aihe shi a shekara ta 631 Binawa. An aihe shi a wani gari ana kiran shi da suna Nawa. Sannan wannan Nawa wani yanki ne a cikin Dimashq, kamar Siriya a yau kenan. Wannan bawan Allah iya da manaqib al-ilmiyya wal makan al-ilmiyya, iya da tarihi na ilimi, sannan kuma iya da yayi fice yayi zarra a bangaren da ya shahi rubuce-rubuce wanda yake da alaka da addinin musulunci. Ya kware a cikin ilimummuka daban-daban, bangaren da ya shahi fiqh, da bangaren da ya shahi hadisi, da bangaren da ya shahi harshen Larabci, da sauran bangarorin da suke da alaka da zuhudu, yani gudun duniya. Malami ne wanda yake zahidi, iya da tsantseni, walwara wattaqwa, akwai alamun tsoron Allah tare da shi, sannan kuma akwai alamun gudun duniya tare da shi, sannan kuma wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Malami ne wanda ya shahara akan umarni da aikin alheri, hani akan duk abin da yake mummuna, wan nushi lil ummati, sannan da yin nasiha ga al'umma. Wannan take daga cikin manaqib na al-Imam an-Nawawi, Allah yarhama gare shi. الإمام السيودي يتشوى أكا إمام النووي يتأثنى عليه الموافق والمخالف. الإمام النووي أثنى عليه ياي يبو أغريش الموافق واندسكي واندسكي ديليش، يعني واندسكي موافق عليش أتكين تنانيد الديني لكذا لكذا لكذا، يعني ما سقوين بايش سيني بيش، والمخالف دما وانديكي سابا مشيشي ما ياي بيش، wanda ma yake saba mushi to shi ma ya yabe shi. Saboda me? Saboda irin abinda yake doke da shi na gwalagwalai na ilimi, sannan kuma da tsoron Allah subhanahu wataala. Shine wanda yake cewa al-haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u, yace abinda yake cewa gaskiya, abinda hatta da maƙiyinka ya jinjina cewa lalle wane iya da kaza, sai dai hudu wani aibin da ba, amma ba wannan bangaren ba. To shi Imam an-Nawawi hatta da maƙiyan shi sun jinjina mushi, sun yabe shi akan cewa lalle mutum ne wanda yake malami ne. Ya gama harna al-Qur'ani mai girma, wa qad nahaza al-ihtilam, yana dab da ya balaga, ya gama harna al-Qur'ani mai girma, ya gama kaf Qur'ani ya harrace shi kenan shekara 14 13 ko na makamancin wannan ya harrace al-Qur'ani. Wanda wannan kaga wajibin uwaye ne, duk wanda take so, duk wanda yake so dan shi ya kai labari mai kyau a cikin rayuwa, to kai kokari tun yana cikin wannan shekarun ɗan kaɗan ya harrace al-Qur'ani. Duk wani abin da kake ga dukiya ce mai tsada, ko wani lokaci ne mai tsada, ko tunani ne mai tsada, ka bayar da shi dan ɗanka ya samu damar harrace al-Qur'ani mai girma. Saboda darajar da za ku tsinci kanku a gobe kiyama, ku ne ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah. Yani za a kai ku wasu kujeru na alfarma da mutunci a ajiye ku a daidai lokacin da mutane suna tagararran ba a cikin rayuwa, a cikin an kara na daidai zira'i ɗaya ga kawunan mutane, kwakwallon ɗan adam tana da kullo, ɗan adam tana tafasa. A wannan lokacin Allah zai kawo uwayen da suka kula wa ɗansu ya harrace Qur'ani, za a kawo kujeru irin na sarauta a ajiye su a sama. a kawo kambe hula irin ta zinariya ta sarauta a dora musu. Ana tambaya waɗannan mutanen ku abun bulgewa abun sha'awa su ko me suka yi? Sai a ce wannan uwayen maharracin alkur'ani ne. Da Allah wa zai kidan shi zaman to ya samu shi wannan gata. Amma bangaren da ya shahi ilimin addini ya muka rike shi. Mun mushrikon sakainan kashi kamar da babushi yake cewa. Yani rike wani nesa da nesa. Ana rigima da kai a matsayinka na uban yaro saboda kudin watan da bai taka karatarya ba a makaranta. Ka shirya inda harakan boko ne zaka iya biya wa danka kowane irin kudi ya karatu. Amma bangaren da ya shafi karatun addini a ba anan ba. Yau ya mutu duk irin diploma din da yake dauke da ita ta zamanto banza. Banda alkur'ani. Kai qur'ani inda darajar shi ta kai daraja. Bayya tashin ma nuna shi wane ne sai an ta gobe kiyama. Saboda ana cikin wannan rikicin da tashin hankali wanda ya harrace Bakara da Ali Imran za su zo a matsayin kaman girgiji kaman hadari rana bata wuce ba rihin wannan masallacin kulluwar dan adam tana tafasa amma za su zo su maka inuwa su maka girgiji su nemi cetonka a wajen Allah subhanahu wataala kaga babu daraja da ta kai wannan daraja. Sannan bayan an kammala komi da komi ba, eh waɗannan an ware su ‘yan aljanna ne, Allah samu a cikinsu. In aka je shiga aljanna ma Qur'ani a nan ma kuma sai ya nuna cewa wanda ya karanta shi da baiki da sauran mutane. Sai a ce karanta kana yin sama, kana karanta kana sama. Daidai iya ayar da ka iya inda za ka tsaya kenan. Wani izinin shi ɗaya, wani izinin shi biyu. In suka tafi yanda mai izini ɗaya zai riga tsinkayo mai izini biyu, kamar yadda kake tsinkayo tauraro a nan gidan duniya sama. Girman tauraruwa da kake ganin nan ya lillim karana amma saboda tsabagen nisan da take shi saka girman ta tsini ta hira da girma to haka zaka samu kana karanta kana sama alqur'ani kenan to wannan duka yana daga cikin abin da zaka samu magabata in ka dauko tarihin Imam Shafi'i zaka samu haka Imam Malik zaka samu haka a ce sun harrace qur'ani kafin shekara 10 ko sun dora shekara 10 kadan haka zaka samu duka. Saboda wannan abu idan ya bude maka kwakwalwarka to babu wani ilimi wanda yake mustahil a cikin rayuwarka. Saboda albarkan da yake cikin abin da kake karantawa maganar Allah. Da haka uwaye su kula wa ɗiyansu akan su yi karatu su samu alqur'ani mai girma kamar da shi Imam An-Nawawi kaga ya samu alqur'ani mai girma a daidai lokacin da ya zo dab da balaga kenan bai ma balaga bai harce alqur'ani. Amma mun saboda sakakin da muke da yau sai ka samu tun da shekara 70 a duniya amma Allah ko izi dai haddadebe da yana da sai rikicin duniya yake da neman shinkafa. Allah kiyaye wancan bai samu wannan bai samu ba. Sannan al-Imam An-Nawawi Allah yarhama a gare shi ya wallafa littafai masu yawa daga cikin littafan da ya wallafa akwai sharhin da yayi wa sahih muslim sharhin da ake cikin shi da suna al-minhaj akwai littafin riyadus salihin sanannen littafi akwai rawdatu talibin akwai at-tanbih akwai al-ankar akwai at-taqrib akwai wani littafin da yake gaban mu sannan kuma akwai manaqibu shafi'i da sauran littafan da ya wallafa littafai da yawa amma kuma tsaya ka ji duka shekara nawa a duniya. Al-Imam An-Nawawi ya rasu daren Laraba kaso uku na ƙarshen dare ya rasu. Yani in kai raba dare kashi uku mana a ce daga faduwar rana zuwa hudu alfajiri misali ana samun awa nawa a ce kamar awa goma misali awa goma aka raba ta gida uku za su zamanto awa uku da wasu abubuwa ko kenan awa uku kafin hudowar alfajirin daren Laraba ya rasu 24 watan Rajab a shekara ta 676 an ahe shi 631 ya rasu 676 kenan shi a ƙara 45 zuwa 46 duka kaf shekarun da ya duniya 45 ne amma ka duba hudurar da ya zubda an wallafa har yau ana karanta ana ta albarka da iske shi kaga wannan ai ba karamar daraja bace ba yanzu shekara ta 676 ya rasu yau a hijiran muzalla muna shekara 1444 ka duba tsawon ɗariruwan shekarun da aka samu ƙarni da aka samu kuma duka alheri ne na iske shi ana ta karanta ana samu alheri Allah subhanahu wataala mana tawfiki kaga rayuwa ta yi albarka wanda kuma dama rayuwa abin da ake bukata a cikin ta albarkar ne ake bukata ba abin da ya shahi ba gurace na tarawa na wade ne a ka mutu ka bar irin waɗannan ayyuka shine alheri gare ka ka mutu ka bar masallaci ka bar makaranta ka mutu ka idazamanto ka karantar da wasu mutane wani abin da yake da alaka da karatu na addini duk din suka maimaita shi kai kuma aka mashu kake kai kuma a riba kake na lada in suka koya mutum 100 ka samu kamashin 100 ne kuma ka samu kamashin wanda ya koya musu kuma ka samu kamashin waɗanda 100 su suka koya musu abu ne wanda yake baya yankewa ai shi yasa lokacin da Qurayshawa suke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aihi diya maza amma duk sun mutu suke cewa abtar ne iya da yankakken baya Allah ya ce a faɗi musu inna shani aka huwal abtar maƙiyanka su ne suke da yankakken baya yanzu ba zai ambata wani Abu Jahal an ba cikin harkar tsiya ba amma manzala fa sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa sai mu je hadisi na farko insha Allah a cikin wannan littafin malai yake cewa an umara رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم مالك يتشوى حديث لك عمر ابن الخطاب الله قال يرداء قريشي نبي لكتكين خليفه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم واندكما أنسيا أنيو الدين الله أيكي واند حر أيو أنا أنبتاس أنكتم تآدلت قرقودين نزائية الله سبحانه وتعالى كما يانون تشوى يا يردنس رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأن نس عمر ابن الخطاب سنة سكي سكي ياكم بدر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله تنا غفرت مو ده irin saura awwal suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune akai sallama manzo Allah ce ku umurce shi ya shigo kuma ku bashi albashirin cha dan aljanna ne Abubakar ya shigo akai sallama ta biyu manzo Allah yake cewa ku ce mishi ya shigo kuma ku ce mishi dan aljanna ne Umar ya shigo sana'a wani hadisi daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Abubakar fil janna عمر في الجنة عثمان في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة سعد ابن أبي وقاص في الجنة أبو عبيدة عامر ابن الجراح في الجنة يا أبا جيسو كسمو تنقوم يتدك سمونا إلى الجنة عمر هنا تكنسو تو ونن نسكي دوانا درجة دقيمة بيحنك لي باب وني واند زيزو أيو ya aibanta waɗannan mutanen kuma ya samu ɗagin kahwa daga duk wani mutum musulmi wanda ya sa abin da yake me nake so in yi ishara akan shi ɗan shi'a waɗanda suke aibanta Abubakar su aibanta Umar su aibanta Usman su aibanta Abdurrahman ibn Auf su aibanta gashi nan kuma da sunan wai suna cewa wai su musulmai ne shi yasa shi Imam Malik yana cewa duk mutumin da zai zamanto haushin shi a rayuwa sahabban manzon Allah ne ce wannan mutum musulmi bane ba Imam Malik me dalilinka Allah yace ai li yghiza bihimul kuffar Allah ya sanya sahabban manzon Allah dan ya ba kahure haushi game da su kene duk wanda yake ji haushin su kawai kahure hujja ta yi ko ba tai ba hujja ta yi to bangaren da ya shahi karance da ake yi karatun da ake yau na duniya na neman karton na neman shahada na neman diploma duk wanda ya san kanin shi ko dan shi ko wani wanda yake da alaka da shi ya samu bak to ya sa ido da kyau kar ya je ya shiga makarantar da za a rika zagin waɗannan mutanen saboda taɓewa ne asara gaba ɗaya Allah zai zage albarka a cikin rayuwarka kuma wannan ya isa misali ga sunan birjik suna aibanta waɗannan bayan Allah ya zage albarka a cikin rayuwarsu gaba ɗaya kuma za ka samu mafi yawa duka kwaɗan duniya ne na tattauna da wani yaro yana karatu a wajen su yace kai me kai kaza kaza yake ce a ai an bashi littafi kyauta an bashi burus an bashi wane ne nace kai waɗannan abubuwan da kake ce an baka da a ina kake kai a baka su da baka cin tuhe yanzu ka fara cin abinci mahaifinka da ya kula da kai matakin karatunka duk wannan abubuwan duka ba kokari bane yanzu ne waɗannan za su zo saboda cimma manufansu na su zuba guba a cikin tunaninka ka rika ganin cewa sahabban manzon Allah ba kowa bane ba yo in sahabban manzon Allah ba kowa bane waye kowa babu kuma duk mutumin da zai aibanta waɗannan bayan Allah yana aibanta manzon Allah ne kai tsaye kamar kai da kazo karayi kai shekara 60 a cikin duniyar nan kana rayuwa sai da ka kowa aka ce a bakkanka gaba ɗaya mutanen banza ne me yake so a ce kai ma abu mutumin banza ne anil mar'i la tas'al wa sal an qadimihi game da aboki karka tambaye abokin shi ko kuma kalli abokin shi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi duk aboki yana kamancacce ne da abokin shi sai ka zo ka aibanta su gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Umar ibn al-Khattab Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa wallahi iya da kyau mutum ya rika karanta tarihin musulunci don ka san me aka yi yace sami'tu naji da kunne na wanda wannan iya daga cikin wannan bangarori wanda suke da ƙarfi ta bangaren da ya shahi riwaya na hadisi sahabi ya ce da kunnen shi yaji ba ma wani ba shi labari ba a cikin sa a da kunnen shi yaji sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi yana faɗan cewa innamal a'malu binniyat innama ku fasali cewa kadai al a'malu binniyat ayyuka suna rataye da niyya ne dukkan aikin da zaka aikata to aikin nan yana nan yana rataye da niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa sannan na ga kowane mutum abin da yayi niyya yanzu da muna zama cikin masallacin nan niyoyin mu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai duba sai aba wani kaza aba wani kaza na lada wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza za ku zo ku aikata ayyuka na ibada sallah za ku yi misali bayan liman guda amma kuma ladan wani da ladan wani daban-daban ne a ina ka samu bambanci a niyya za a samu bambanci a nutsuwa za a samu bambanci a aikata aikin da manzon Allah aikata za a samu bambanci wani ya bada sadakan kaza wani ya bada kaza a ba wani lada wani a hana shi me yasa saboda niyya da haka innamal a'malu binniyat lalle ayyuka karbuwansu yana ratayuwa ne da niyya ko karbuwansu ko rishin karbuwansu yana alaka da niyya idan zama to niyya kyakkyawa ce to wannan aikin zai samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala shi kuma wani abu ne wanda ba sai an yi bayani ba shi ubangijin da yake bada lada shine allamul ghuyub shine alimun bi zati sudur shine yasan abin da ke cikin zuciyarka ba sai kai wani bayani ba shi ya sani dan shi ka aikata ko ba dan shi ka aikata ba kaga wannan kadai dan adam ya kamata ka rika tuna shi ya saka ka rika ayyukan ka zama to dan Allah ne zaka rika yin su saboda shi ubangiji subhanahu wataala la takhfa alaihi khafiya babu wani abin da za a iya boyewa a ce an boye Allah bai sani babu shi saboda shi alimul ghaibi ne wa shahada shine masanin abin da yake fake da abin da yake bayyane duka ubangiji ya san su abin da ke cikin zuciyarka Allah ya sani dan me ke wannan aikin Allah ya sani dan haka ne duk aikin da za a yi dan a samu lada mu yi kokari mu rike zukatan mu akan cewa aikin nan mu yi shi dan Allah wannan shine abin da zai sa a samu lada amma duk wanda zai aikata wani aiki idan ya zamanto bai yi shi dan Allah ba to ba zai samu lada ba ba kan da ce ya sha wahala a ba ruwan Allah da wannan dama wannan shine ibtila'i jarrabawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don a jarrabe ku liyamtahinakum liyakhtabirakum wa zai kyautata aiki me kyautata aikin nan shine yi dan Allah kyautata aikin nan shine a yin shi akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zai dangana ya sabbara zuciyar shi ya rike ta ya zamanto ya kiyaye waɗannan abubuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci inna wal a'malu binniyat yace wa inna ma likulli imri'in na da dukkan mutun manawa abin da ya niyya abin da kai niyya na akan shi za ka maka sakamako yanzu wannan sune gundarin bayani akan abin da ya shahi niyya. Yanzu manzon Allah bai kyale mu haka nan ba, zai ba mu misali saboda abin ya fito mana a hili. Kaga ga aiki kaza, wani da wani sun yi, wani ya dace wani bai dace ba, saboda bil misali yattadihul maqal. Suka ce da buga misali ne magana take hutowa karar a gane ta. Sai manzon Allah yake cewa faman kanat hijratuhu, duk wanda ya kasance hijrar shi da yayi daga Makka zuwa Madina, wannan hijrar da yayi ilallahi yayi ta ne dan Allah, wa rasulihi yayi ta ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Ilallahi dan Allah, wa rasulihi zuwa ga manzon Allah. To fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrar shi amsassa ce, Allah ya amsa ya tafi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga hidima ce mutum, aiki ne mutum, daga Makka ya tashi ya bar komai da komai, ya bar wane ne wani da sauransu, duka ya kama hanya ya tafi garin Madina. Nan ne garinsu, can ba garinsu ba. Nan kasuwar shi take, can babu kasuwar shi. Nan iyalin shi take, can babu iyalin shi. Amma ya dangana ya tattara gaba ɗaya saboda Allah ya je zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijrar shi amsassa ce, Allah ya amsa, kuma wannan bawa ya isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina. Wannan shine misali na farko. Misali na biyu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wanda ya kasance hijrar shi yayi ta ne lidunya, saboda duniya, yusibuha ya samu duniya, saboda yana ga harkan kasuwan shi, ko yana ga harkan wane ne shi, awim ra'atin yankihuha, ko kuma yayi hijira ne saboda wacce tayo hijira shi kuma yana so ya aure ta bare biyo ta. Imra'atin yankihuha, manzon Allah yake cewa fa hijratuhu, to wannan mutumin na biyu, wannan hijirar da yayi dan duniya, wannan hijirar da yayi dan wata mata ya aure ta, fa hijratuhu, to hijirar shi, ila ma hajara ilaihi, zuwa ga abin da yayi hijiran dan shi. Yayi saboda duniya, to shi da duniya. Yayi saboda ya aure mata, shi da ita. Ba ruwan Allah a cikin wannan taso wanda ya daga garin Makka zuwa garin Madina, ba wani ladan da zai samu. Kaga wannan yana mana nuni akan mahimmancin mi, mahimmancin niyya. Kaga duka dai aiki ɗaya suka yi, wancan daga Makka ya taso ya tafi Madina, wannan ma daga Makka ya taso ya tafi Madina, amma kuma wannan ya samu lada a wajen Allah subhanahu wataala, wannan kuma bai samu komai a wajen Allah ba. Me bambancin su? Niyya. To wannan hadisi iya daga cikin hadisan da suna da girman sha'ani a cikin addinin musulunci. Shine malamai suke cewa, kamar yadda Ibnu Rajab Al-Hanbali Allah ya rahama gare shi yake cewa, yace hadha al-hadisu, kaga wannan hadisin, yace ahadul ahadisi allati yaduru ad-din 'alayha, yana ɗaya daga cikin hadisan da addinin haka gaba ɗaya kan su yake kewayawa. Yace faruwiya 'ani Shafi'i annahu qala, an rawaito daga Imam Shafi'i yake cewa, هذا الحديث يتي كاغا ونا حديث لا انما الاعمال بالنيات يتي ثلث العلم شينه كشي دايي cikin uku ilimi idan ka raba ilimi kashi uku wannan hadisin shi yake daukan kashi daya sauran gaba daya za su dauki kashi biyu ne me yasa saboda wannan shine marbadul faras din kamar shine makullin abun in niyya ta yi kyau to wadancan abubuwan da zaka nema na ilimi zaka samu alherin su idan niyyar ka ba ta yi kyau ba kashi da uku yace wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Imam Shafi'i yake cewa wannan hadisi yana shiga babi 70 a cikin fiqh. Sallah sai da niyya, alwala da niyya, tsarki da niyya, aikin haji da niyya, wane ne da komi dole sai an samu me? Sai an samu niyya. Malai ce wa anil Imam Ahmad qala usulul Islam ala thalathati ahadith. Taw ala thalathati ahadith. Gimshikin addinin musulunci yana tafiya akan hadisai guda uku. Hadisi na farko, al-a'malu binniyat, wannan hadisi na makaranta, innamal a'malu binniyat, dole sai niyya ta yi kyau. Wannan mutum musulmi ya riƙa kulawa da wannan, ya zamanto duk abin da za ka yi ka riƙe zuciyarka, ya zamanto kayi shi don Allah. Hadisi na biyu wanda addini ke kewaya ko kuma yake ginuwa a kansu shine hadisin Aisha radiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan al'amarin namu na addini abinda baya ciki, to fa huwa raddu, amira maka abinka, kenan kai bid'a. Duk wani abin da ka san manzon Allah bai yi ba, bai karantar ba bai dora mutane ba shaho maka ga lahiya saboda in ka aikata ma kawai amilatul nasiba ne an yi aiki an gaji kuma ba lada ba a ce ba a wannan ai sun jima suna yi ko kuma a haka ake duka wannan ba uwan Allah da wannan kaga wannan hadisi na biyu go hadisi na uku shine hadisin an-Nu'man ibn Bashir da yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat har zuwa ƙarshen hadisi halal a bayyane take haram ma a bayyane take kenan kaga niyya yin addini akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sanin abin da yake halal da abin da yake haram duk mutumin da ya kiyaye waɗannan abubuwa addinin shi zai kyau wannan shine abin da Imam Ahmad yake faɗi malaka cewa qala al-hakim haddathuna an Abdullah ibn Ahmad an abihi annahu zakara qawluhu alayhi salatu wassalam al-a'malu bin-niyyat wa qawlihi inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa wa qawlihi man ahdasa fi amrina hadha malati yanbaghi an yubda'a bi hadhihi al-ahadith fi kulli tasnifin yace kaga wadannan hadisan kuma la sai ma shi wannan hadisin na innamal a'malu bin-niyyat ya cancanta duk abin da za a lillitahin da za a rubuta to a fara da wannan hadisi da haka za ka ga duk malumin hadisi in suka dauki littafin za ka ga sun fara da innamal a'malu bin-niyyat me yasa saboda su karantar da kai cewa niyya fa ta yi kyau in niyya ba ta yi kyau ba duk hadisan da za ka karanta a bayan wadannan in dai niyya ka batta da kyau aikin banza ne ba ruwan Allah da abin da ka aikata Allah rahmu na asiri kaga wajibi ne mutun ya rika kiyaye wannan malika cha walil hafiz abi al-hasan tahir ibn mufawwiz al-mu'afiri al-andalusi yake cewa umdatud dini indana kalimatun arba'un yace gimshigin addini a wajen mu kalmomi ne guda hudu min kalami khairil bariyati daga cikin maganganun mafi alheri halitta mafi alheri a cikin bayi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na harko ittaqi shubuhat kani sanci duk abin da yake shubha ne iya ɗaya daga cikin abin da yake batar da adam shubha yanzu misali ɗan shi'a suna amfani da waɗannan shubuhohi ga duk mutumin da bai karatu ba ya shiga ga cikin shakka an kare ko baka yarda da abin da suke in suka shakkantar da kai an kare saboda duk abin da zaka yi baka da gamsuwa dardar ne ko haka ne ko ba haka bane ba har ka ji mutum ya bude baki ya rika ce ai ba amma san ba wa yake kan daidai wannan mutumin me ya shige shi shubha ta shige shi kai ne dai baka san ba wake kan daidai amma wanda ke kan daidai ya san akan daidai yake da izinin Allah tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana hadisin Irbad ibn Sariya yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada yace kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kuka yi ruku da su ba za ku bace ba littafin Allah da hadisan da hadisaina to kaga wanda yazo yana cewa ai ba san ba wake kan daidai yana haka ne da babu wannan ka rika bautawa Allah subhanahu wataala akan yaqini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin abu nabiyu wazhad ka zamanto mutum mai zuhudu mutum mai gudun duniya kar da duniya ta rude ka kar ta kwashi kafafuwanka ya zamanto duniya kawai ka ba gaba hadisi na uku wada' ma laysa ya'nika kabar abin da bai shahe ka ba wazalla ta min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni iya daga cikin kyautatuwar musulunci mutum ya bar abin da bai shahe shi ba sai gumi da gulma da kormoto da kubari na iya alhali kai ba a cikin abin kake ba sannan na ƙarshe wa'malanna bi niyyatin kai aiki da niyya kaga kai aiki da niyya shine innamal a'malu bin niyyat to waɗannan shi al-andalus yake cewa kenan sune gimshikin abin da ya shahi addini a wajenmu wata riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa ahabbu yake cewa uhibbu li kulli man amila amalan yace ina so ga dukkan mutumin da zai aikata wani aiki min salatin aw siyamin sallati azumi ne aw sadaqatin ko sadaka ce aw naw'in min anwa'il birri ko wani kaso daga cikin ayyukan da ake dan a samu lada yace an takuna niyyatu mutaqaddima ce zaman to niyyar ce zaka fara gabatowa kan kai sallah ne ka zaman to mai kyau kan ka bara sadaka ne ka zama to mai kyau kan kai azumi ne ka zama to mai kyau duk wani aikin da zaka yi a samu lada niyyar ka ta zama to ita ce ta gabaci aikin ka fi zalika qabla al-fi'li kahin ka zo ka aikata qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai imam ahmad yake cewa ai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الأعمال بالنيات فهذا يأتي في كل أمر من الأمور وأن ينا شقاتكم كون الأمر لكتك الأمر قبادا الفضل ابن زياد يكي تيوى يتي سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل يتي ناتن بإمام أحمد جميل أبن ديشاه النية أتكن أيكي كيف النية يا أكي النية يا نية تكي كسن تيوى قال يعالج نفسه إذا أراد عملا ألا يريد به الناس ka tsarkake zuciyarka ka magance ta cewa duk aikin da zaka aikata kar ka nuhaci yardan mutane akan shi ka nuhaci neman yardan Allah subhanahu wataala akai wannan shine niyya ya zaman to dan Allah ne zaka yi sallah zaka yi dan Allah wata hidima kake da sunan addini zaka yi dan Allah kada zaman to ai wani ya hasa ya kai taba shi akai yuwa taba ka dadan wa kake yi ko kuma abin da ya shahi zamantakewa na iyali zaka ciyar da su zaka musu hidima kai dan Allah kar azu wa wani lokaci a mai da magana hatta hudu ta magana tansan in ka tahu ba gaida ba saba a dama ya zamanto dan Allah kake mata in an samu wani abu na kyautatawa da abin da ya shahi godiya daga wajenta to wannan ajila ce ta mutum mai imani dama an yi aikata aiki alheri zai iya samun kyautatawa tun a nan gidan duniya amma dama ba ka aikata bane dan ayyabe ka ba ka aikata bane dan ka samu wata duniya kai ne dan Allah subhanahu wataala ya amsa malike cewa a cikin bayanan malamai da suka yi game da abin da ya shafi shi wannan hadisin innamal a'malu taqdirin shi suka ce zai kasance al a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niyyat aiki yana tabbatuwa ne ta hanyar niyya فيكون إخبارا عن الأعمال الإخبارية يكتشو أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل يكتشو هو سبب عملها ووجودها وانا يعني كتكين بيانين دعم بالمي سوكي واجبين متين يتنتن تي إنغان تنية شي كهين يكيزوا أيكة وانا أيك تو نية وجن أيكة أيوكا نية تكالن مالمي سونا كسا نية كشي بيو والنية في كلام العلماء تقع على معنيين نية بانغارن مغانا معلومتنا كسوا كشيبيو أحدهما ديرغة تكنسو بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض تنتن تي بوتا شاشا سوا كان شاشا كاغاز نية أزمي دميكي نية سلا كوبا كبا نية كزا ياشا وبند نية كزا وانا كسونا هرقو كينا كلا نية بمبان تي سكان أيوكا نعبارة زاكي kaso na biyu daga cikin kason niyya shine bi ma'ana tamyizil maqsudi bil amali wa huwa hal yake cewa hal huwa Allah wahdahu la sharika lahu am ghayruhu kala niyya na biyu shine aikin da zaka aikata ne yanzu misali ka tantance niyyar ka sallah zaka yi to yanzu niyya ta biyu da ake bukata dan wa zaka yi wannan aikin zaka yi ne dan Allah shi kadai ba tare ka sanya wa shi shiya ba amillahu wa ghayruhu ko kuma zaka yi dan Allah da su wani to wannan kason na biyu na niyya malai ce wa hadhihi niyya hiya allati yatakallamu fiha al-arifuna fi kutubihim fi kalamihim ala al-ikhlasi wa tawabi'ihi ita ce magana da malamai suke yi game da abin da ya shahi ikhlasi da niyya da mutum ya zama to ya tsarkake niyyar shi daka wani lokaci zaka ga sun zo da lafazi daban-daban wani lokaci a kawo niyya wani lokaci a kawo irada da sauran alfaz din da suke tsayawa a wannan kambaci duka dai mu suke nihi cewa niyyar aikin zaka yi dan Allah ne ko zaka yi dan wani to shi ku aikata aiki dan wani Allah hatsarin da yake cikin shi iya da yawa daga cikin hatsarin da suke ciki ƙarshe su waɗanda kake neman yardar su ba za ka samu yardar su ba ka'ida ce ka sa ta a cikin kanka ka kawhaltar da kanka ridan nasu ghayatul la tudrak neman yardar mutane wata manuwa ce wadda ba a taba samu wanda ya cin mata ba kuma kai baka isa baka cin mata a ce kowa ya yarda ana ta yabo sai wani bayanwa baka aihuwa ba ayyuka ba kanka fata ma kanka lokaci saboda tunda ba a ma manzon Allah ba babu wani makhlukin da zama yayi rayuwar da sai da yake shekara 40 yana mu'amalantar mutane shekara 40 ba yana mu'amalantar mutane kuma kowa ya yarda da shi a lokacin. Har ake ce as-sadiqul amin, mai gaskiya amintacce ake buga misali da shi. Amma daga nan da yazo ya ce inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid, aini Allah ya turo ni mai gargadi ne ka gabanin wata azaba mai radadi in ba ku yi imani da ni ba. Shike daga lokacin sai aka shiga cikin rikici, aka shiga dauki ba dadi tsakanin shi da mutanen shi. Alhali kowa ya yarda mutumin kirki ne, sun yarda mai amana ne, sun yarda baya ƙarya. Kamar da Abu Sufyan lokacin da Hirkal yake tambayar shi, kun ya taɓa muku ƙarya? Ce bai taɓa mana ƙarya ba. Sai ce ba zai ɗauki tsawon wannan tazarar lokacin mu bai taɓa yin ƙarya ba, ya tashi yin ƙarya ma Allah ƙarya. Saboda shi Hirkal ya karanta a cikin littafansu cewa lalle wannan annabi shi ne, duk tambayoyin da ya tabbata tabbas shi ne. Sai yake cewa Abu Sufyan, in ku abin da ka faɗi min haka ne akan wannan mutumin, sai ya mallake ƙarƙashin ƙafafuwa na wannan. Shi tuni in ba dan bitsanan shi ba, da ya imani. Saboda ya yarda cewa lalle wannan shi ne annabi. Ya ce suwa suke bin shi, ashrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum, ya ce bal du'afa'uhum. Wai suwa suke bin shi, mutanen da suke ɗaukaka a cikin mutane, manyan alhazzai da manyan ma'aikata. Sai ce Abu Sufyan ya ce bal du'afa'uhum, ya ce kai ba ho wasu bane suke bin shi, masu rauni ne a cikin mutane, talakkawa ne, talakkawa ne, talakkawa ne. Sai Hirkal ya ce hum atba'ur rusul, waɗannan da kake gani masu raunin nan su ne mabiya annabawa. Saboda su masu raunin nan su ne suke neman haƙƙinsu, su ne suke cikin wani yanayi. Su wancan su akabira mujrimi hane, su ne suke taka inda ba gaba ko ba gaba, su kakkare inda ba gaba kuma a zauna lahiya. Kaga su ba komai suke nema ba. To ya yarda cewa lalle wannan sifofin da aka bada na annabi ne, ya nuna cewa zai imani. Sai aka tada bajja, aka tada hayaniya a cikin fada, hayaniya ta tashi da kirki. Sai ke cewa mutanen shi arihi ƙohon fada, saboda da ya nuna ya imani tashi suka kada rigarsu suka yi waje, za su yi waje. Sai ce arihi ƙohon, sai ce dama na haɗu ne saboda in jarraba imaninku da abinda kuke bautawa, ashe kuna nan kamar yadda na san ku. Sai aka faɗa kamar sujada. Subhanallah. To kaga duk da yadda ake yaban shi, ake cewa kaza, ake cewa kaza, amma kuma ga matakin da aka kawo. Wani mataki aka kawo? Aka ce sha'ir ne, mawaƙi ne, aka ce boka ne, aka ce mawaƙi ne, aka ce mahaukaci ne, gaba ɗaya. Annabin da Allah ya turo a kalli tsabar gina a ce mahaukaci ne. To ba abin da ba su haɗi ba. To kaga idan ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin, kai yanzu zaka zo ka ɓata ma kanka lokaci ka ce kai nema ne kake mutane su haɗu akan abu kaza, abinda kuma ba gaskiya ba, kana ɓata ma kanka lokaci. Kuma rayuwarka za ta ƙare, manufanka ba zai cika ba. In shekara duk za a ƙara maka, wallahi manufanka ba za ta cika ba. Don haka kai dan Allah ka huta ma ranka. Malik ke cewa anan daga cikin bayanan da suka zo game da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maganganun na magabata akan ma'anan niyya, yace fa kathirun jiddan, akwai maganganu da yawa. Yace wa nahnu nadhkuru ba'dahu, zamu faɗi wani daga cikin kasan waɗannan maganganu. Yace kama kharraja al-imamu Ahmad wa an-Nasa'i min hadisi Ubada ibn Sabit radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya yaƙi fi sabilillahi bai yi yaƙin nan ba, walam yalwi illa iqalan falahu ma nawa, mutum da aka fita jihadi da shi, amma ko jihadin da ya ta yi shi neman da baibayi, yani yana neman aje a kawo ganima ne a raba, to wannan ganima ita ce kawar shi jihadi. Ba jihadi na bindiga ba, wanda mutum zai laɓe daga wani waje yana ruwan wuta a na gaba da gaba, wanda kuma ya huta don ya nuna mutane cewa gwarzo ne shi, shi ba wannan Allah bai amshi aikin shi ba. To duk wani aiki da ɗan adam zai aikata, wallahi in dai bai dan Allah ba, ya taɓa ya asara. Allah ruwa mana asiri. Hadisin Imam Ahmad, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara da gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mafi yawancin shahidain al'ummata shahidai ne waɗanda lal Allahu a'lamu bi niyyatihim, kaman tantance niyyarsu sai an je wajen Allah subhanahu wataala. Ba za ka buɗe baki ka ce wane shahidi bane ba, in ba nassi gare ka ba daga manzan da Allah ya turo da sunan wani, sai dai ka ce wanda aikata irin aiki kaza yayi shahada, baka ce wani ya samu shahada. Saboda an tahi jihadi tare da manzon Allah, mutum ya huta ya je ya yi yaƙi an kashe shi a hirin yaƙin, aka ce wane hani Allahu bil janna, manzon Allah ce kalla, suka ce wane madalla morewar shi da samu aljanna, sai manzon Allah ya ce aha ba haka bane ba, na gan shi a gidan wuta. Al'amari ne mai hatsari, niyya abu ne mai muhimmanci, yayi koi muhimmanci, duk idan niyya ba ta tsarka ku ba to dole a ta samu matsaloli ko kahin babban matsalar da za a iske a wajen Allah subhanahu wataala. Hadisin Ibn Majah, hadisin Jabir Allah qala ra gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuhsharu an-nasu ala niyyatihim, kowa za a tada shi akan niyyar shi, duk wani aikin da ake dan Allah kakan raka shi dan mutane, karkan raka shi dan samun duniya, mutanen nan ba abin da za su iya baka, ba abin da za su iya maka, ba abin da za su iya tsinana maka, innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, ka tsaya kawai kai dan Allah, duk abin da za a baka, duk abin da za ka samu ina bakin shi ina ne, nan gidan duniya, haka ka shigo duniya hannu rabban haka za ka fita, duk abin da ka mallaka ya gina wane ne, ya mallaki wane ne, ko mi ka mallaka haka za ka fita, kar da wannan abin ya ruɗe ka ya raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma kharraja ibnu abi dunya min hadisi umara anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wanda yake cewa innama yub'asul muqtataluna 'ala an-niyyat, duk wanda suka yi yaki za a tayar da su ne akan niyyar su, kowa akan niyyar shi ce zai tashi, babu wani mutum wanda zai ce a tunda dai a wajen jihadin na mutu shikenan, zaka iya mutuwa a wajen jihadin kuma zama mutum kuma ka wuta jahannama ce, me yasa niyya ake aiki da shi. Hadisi sananne a wajen kowace daga cikin mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya daga cikin mutane ne horko-horko wanda za a fara kirayewa a gobe kiyama, mutumin da yake malami ya yi karatun addini ta gani abin da ake so, amma idan aka samu matsala da cikas a cikin niyya to wallahi wanda mutumin tabiwa ce da asara, Allah zai kira shi ya ce wani dan wani, ya amsa ma Allah na baka ilimin alkur'ani, na baka ilimin hadisi, na baka ilimin wane ne, me ka aikata da shi, sai ce Allah ai na yi karatu, na yi wa'azi, na fadakar, na karantar da mutane, an yi gogurmaya, an yi wane ne, idan ya zama to niyyar shi ba ta kirki ba ne, Allah zai ce mashi kazabta, da wannan lafazin kazabta Allah ya ce maka ƙarya kake, ai babu labari, kazabta walakin fa'alta aw allamta an-nasa li yuqala wa qad qila aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, kayi ne dan a ce ilimi saiwa ne, kokari saiwa ne, kaza saiwa ne, an kwadi a duniya an gane, Allah zai umurri a dauki wannan mutumin a darme shi a wurga shi cikin wutar jahannama, idan aka wurga shi wutar ɗan wutar za ta rika mamaki, wani ba kai kike mana wa'azi ba, zai ce musu kwarai ni nake muku wa'azi amma banna aiki da abin da nake faɗi muku, ko kuma niyyar shi dama duniya ce, so yake a azzama shi, a girmama shi, a ɗaukaka shi, in ya zo wuri mutane su riƙa darewa, ana ga wani ya zo, ko ya aiko almajirai su zauna a waje, saboda dai in ya zo su tashi tashin da za su tilasta wa sauran mutane su yi casitse, saboda a gane cewa wani ya zo, hallaka ne. Innama yuta'allamu al-ilm liyuttaqa Allah, haka Sufyan ats-Tsauri yake cewa, ana ilimin addini dan a ji tsoron Allah, kar kai karanta ilimin addini ka rika tunanin cewa dan ka samu duniya ne, kai ilimin addini dan ka samu tsoron Allah a karan kanka, ya zama to zaka ji tsoron Allah, yau idan ya zama to ka karanta babu tsoron Allah tare da kai aikin manza kenan, ka zama to fitila, ka kona kanka, ka haskaka ma wasu, Allah kiyaye. Mutum na biyu, mutumin da yake da kuɗi, duk in aka ce za a harkar addini zai taimaka, amma sai dai ba taimaka bane matsala, a yana yi ba dan Allah ba, saboda a ce alhaji wani ya yi kowa kokari, ko kuma a duk abin da ma zai yi sai ya kirawo ɗan tele da ɗan radio an haska an yi wa in dai ba akan wata manufa ba ce ba mana yana so ya zaburar da masu kuɗin garin su su gagga an kashe kuɗaɗe tsama ba kuma an ce dan Allah akai in yar ƙarfin zuciyar da zai iya wannan yana iya babu lahi ana iya tallatawa a hode mutane a radio a hode a tele su gani su ga yanda ake kashe kuɗi dan Allah la'alla wannan abin shi ma yayi mi ya zaburar da wasu amma in dan a hode ne kawai hallaka ne shi wallahi zai kira shi tambaye shi na baka kaza na baka kaza na baka kaza sai ya ce Allah na taimaka na gina masallaci na gina makaranta na yi wane ne na dauki yau nin kaza na dauki yau nin kaza Allah ce kariya kake kai ne dan a hode kuma an hode an kare sakamakon ko wannan abin da aka hodin kenan ai wuta da shi to Allah kiyaye haka mutumin da ya yi jihadi ya ta yi jihadi amma ba dan Allah shi ma za a kira mishi a ce an yi kaza an ce shi ma ga Allah ce kariya kake da ka wajibi ne mutum ya inganta niyyar shi الإمام أحمد ده ابن ماجة حديث زيد ابن ثابت ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكي تشوى ودونا حديث أكي شدام سيا أكي أبن دي شاي بيان النية مزالة كي تشوى من كانت الدنيا همم دمو تمن دي زمن تو دنيا جبوليش شي كو دن دنيا نش إنا كو تو دنيا إنا زاكا تهيني من دنيا على أنك دواني دنيا ميسا كورا بو دواني دنيا me yasa baka ganin girman wani duniya me yasa kake ga girman wani duniya me yasa kaza kawai duk abin da zai kulla na relation duniya ce duk inda kaga ya tsaya in magana zai duniya in yi shuru don duniya ne yayi ƙarya don duniya yayi rantsuwa don duniya duniya kawai ka hamu duniya mazalla ce duk mutumin da ya zama to haka ne halin shi farraqa Allah alaihi amrahu Allah zai daidaita mashi al'amarin shi gaba ɗaya Allah ya watsa al'amarin shi sai kaga daman ya zauna ya ci abinci in bai hankali bai da ana cikin me ana cikin guje-gujen duniya yayi canfi yayi canfi yayi canfi haka ya zo masallaci ayi sallah a nitse yana ga an bata mutane da lokaci mutane suna da harkoki suna da business ana ta jiran su kama ku ta sallah saboda kun san muku da aiki wallahi akwai wanda mutumin da dan ra'ahu sun gana in yana jiwo shi ba haka zai rika wata ya shirya limakin ba inda zai ta shi yasa an yi kama sallah da ya taimaya ba ne Allah kiyaye to wannan mutumin Allah sai rarraba mashi al'amarin shi sai kasa ka gan shi a ba an tsaba wani hudu maka kadaro rashin aka kalle shi sai ga abin ba bu sai kamace ce ne da kadarin ba a firgice yake wa ja'ala faqrahu baina ainihi sai Allah ya dasa talauci a gaban idanun shi guda daga ya bai da shi an ya bude kawai talauci ne yake gani duk da akwai tukin shi akwai miliyar kazawa a garin nan kadai iya da gidaje sama da 100 da wani abu ko 200 ko wani abu kamar wannan a ina ne ma iya da a ina ne ma iya da amma duk aka ce a taimaka wa addini a ga wani aikin alheri a ga wani dan uwan shi a wata kila ga mahaifin shi ko mahaifin shi sai daga an yi hudo kaza ya bada karewa za su kaga yana ta kwada yana kusan zahin dukiya ba halali abinda aka bata bai wuce ba abinda la 20 ko na makamanci wannan sai zaman to bayyana nutsuwa talauci kawai ki gani a gaban idan shi kuma duk da wannan jarabar ta shawa manzon Allah ya ce wallam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba abinda zai samu a duniya sai abinda aka rubuta mishi bai isa ba faran daya ya kara ba san faran ba biye faran daya ya kara tamma daya wallahi bai isa bai kara abinda kaga ya samu na abinda aka rubuta mishi ne wannan na farko kenan na biyu wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu duk wanda ya zama to niyyar shi lahira ci kaga kalmar ta niyya anan yani shi duk abin da yake neman ya za a yi wani da Allah lahiya ne ya za in yi je tsaya gobe kiyama bai da matsala tsakanin shi da ubangiji to wannan mutumin jama Allahu lahu amrahu Allah sai ya hada mashi al'amarin shi kada shi ya kamata ya tada hankali amma ya gashi a nitse to wani ya akai kaza bakka da kaza baka mallaki kaza ba bakka da abinda zaka ci gobe bakka da amma kuma daga ka kwanta minti biyu yawa ka shiga barci ko aka shi kuma ya tara miliyan ka in zai barci sai ya sha magani ko sai mai allura to wannan mutumin da ya zama to lahira ce a gaban shi Allah sai ya hada mashi al'amarin shi waje guda sai ga shi a nitse zai dauki lokaci cikakke zuwa masallaci ya sallah yayi nafila ayi sallah a kare yayi nafila ya dan zauna karanta Qur'ani yayi wane ne sai kaga an tsike shi kuma wancan dama kan ya kare kusan an kira shi kusan kira 50
yana ƙare sallah kuma ga kiran wani ya shigo Allah bai iya rage tin kiran doka zai yi daga nan ma ko subhanallahi bai hodi ba ya huta kuma daga nan ya ja kina dai shi ko an tsako bai da kobi amma kuma da tsaki daka mutun ya sa Allah a cikin ranshi shikenan sai Allah kula da kai wallahu yatawalla salihin Allah shike kula da managartan diya Allah sanya mu a cikin su jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi sai Allah sa mishi wadatar shi a cikin zuciya sai Allah sa wadatar shi a cikin zuciyar shi ya zama to a nitsa yake yana ga to ai ba komai bane ba ka alhamdulillah arzikin duniya ya same mu ina da abin da zan ci yanzu in ci gobe in ci jibi in ci gata yo arzikin duniya ya kare mazalla haka yake yake cewa duk wanda ya wayi gari a cikin ku mu'afa fi jasadi lahin kalau iyalin kalahin su lau kana da abin da zaka ci a wannan wurin to an hada maka alheri duniya da lahira gaba daya sai da kashin in ya samu wannan yau an kare bai da matsalan komi kawai bautan Allah ne sa gaba dai daga cikin magabata aka zo ake kawo shi kuka na farashin komi ya hau yace ni ban da matsala da farashi ni abin da yake kaina bautan Allah shi ne abin da Allah ya sani farashi wannan al'amarin Allah ne kuma yanda Allah ya dora mini bautan shi haka yayi alƙawarin cewa zai azurta ni jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima duniyan ma kuma he tazo tana mai turbuda hancin ta kasa ko batta so he ta samu wannan bawa Allah to wajibi ne dan adam ya kyautata niyyar shi man kana ta duniya wanda ya zama to duniya ce gure shi Allah sai ya hana shi nutsuwa wanda ya zama to lahira ce a cikin ranshi Allah sai ba shi nutsuwa Allah ba mu nutsuwa ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata ne so an muka zo karatu na gaba kenan sai mu tashi hadisi lalle Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullah Thank you.